sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar Bindi na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan da halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeli. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin za su kai ziyara a birnin Kyiv a yau Lahadi, inji shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky. A yau jama'an Amurka ne za su kawo mana ziyara. Zan gana da sakataren tsaro Lloyd Austin da Antony Blinken, Zelensky yana faɗa wa manema labarai a jiya Asabar, wadda za ta zama ziyara ta farko da jami'an gwamnatin Amurka za su kai a kasar tun bayan mamayar da rashi ta kai wa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Sai dai babu wani tabbaci akan wannan ziyara daga jami'an Amurka. Jami'an Burtaniya sun faɗa a jiya Asabar cewa sojojin Rasha ba su samu wata sabuwar nasara ba duk da sanarwar sake kai farmaki a gabashin kasar, yayin da Ukraine ta ayyana dokar ta ɓaci a duk faɗin kasar gabanin bukin Easter a ranar Lahadi da ta gabata. Shugaban Ukraine Zelensky ya sabunta kiransa na ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin don kawo ƙarshen yakin. Adadin mata da ke mutuwa a kasar Lebanon sakamakon matsaloli masu nasaba da juna biyu ya ninka kusan sau uku, yayin da kasar ke fama da matsalolin tattalin arziki shekaru uku jere, lamarin da ya kai likitoci da unguwannin zoma barin kasar, a cewar hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF a ranar Laraba. Matsalolin suna addaban yara, musamman tsakanin 'yan gudun hijirar Siriya waɗanda suka tsere ta kan iyaka zuwa cikin Lebanon. UNICEF ta ce ɗaya daga cikin yara uku sun gaza samun kiwon lafiya ya zuwa watan Oktoban shekarar 2021. Kana yara da suka mutu a cikin makonni hudun farko da aka haife su ya karu ainihin tsakanin 'yan gudun hijiran a larduna hudu da aka kimanta, daga mace-macen ƙananan yara 65 a cikin watanni ukun farkon shekarar 2020 zuwa 137 a watanni ukun kusa da ƙarshen shekara. Kasar Lebanon ta karbi 'yan gudun hijirar Siriya miliyan 1.5, adadin da ya kai kashi 1 cikin 4 na al'umman kasar, a cewar kiyasin jami'ai. An tabbatar da sabuwar kullar Ebola a arewa maso yammacin demokaradiyyar jamhuriyar Congo, a cewar cibiyar nazarin kwayar halitta ta kasa a jiya Asabar, watanni 4 bayan barkewar karshe da kasar ta gani. Dan shekara 31 da aka same shi da cutar, an gano shi ne a Mbandaka, babban birnin lardin Equator na Congo, a cewar cibiyar. Wani kakakin ma'aikatar kiwon lafiya shi ma ya tabbatar da bullar cutar. Mara lafiyar ya fara nuna alamomi ne a ranar 5 ga watan Afrilu, amma bai je asibiti ba har sama da mako daya. An kwantar da shi a cibiyar kula da masu Ebola a ranar 21 ga watan Afrilu, kana daga bisani ya mutu a wannan ranar, a cewar wata sanarwar hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. Mbandaka, cibiyar kasuwanci mai cike da cunkoson jama'a a gabar kogin Congo, ta yi fama da bullar cutar guda biyu a baya a cikin shekarar 2018 da kuma shekarar 2020. Birni ne da jama'a ke zaune kurkusa da juna, tare da hanyoyin mota da na ruwa da na jirgin sama zuwa babban birnin kasar Kinshasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya buƙaci Iran ta saki wani ba Amurke da ya ce an kwashe shekaru da dama ana tsare da shi a matsayin ɗan amshin shatan siyasa, a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ƙoƙarin maido da yarjejeniyar nukiliya. An yanke wa Imad Shargi hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari bisa laifin leƙin asiri, kamar yadda kafafen yaɗa labaran Iran suka yaɗa a watan Janairun shekarar 2021. Yana mai cewa an tsare shi ne a yayin da yake ƙoƙarin tsirewa daga ƙasar. Blinken ya ce an shafe shekaru hudu ana tsare da ɗan jari hujja ba Amurken Iran, kuma iyalai suna zuba ido suna jira gwamnatin Iran ta saki Imad. Wakilin Amurka na musamman a Iran Robert Malley ya faɗa a jiya Asabar cewa shekara hudu kenan cif da aka kama Shargi a Iran.
Labaran Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da shigowa sabon shirin zauren VOA. Yau shirin zai zo muku daga kasar Niger, inda shi kanshi shugaban sashen Hausa na muryar Amurka, Aliyu Mustapha Sokoto, shine ya jagoranci shirin. Bari in hada ku da abokin aiki na Yusuf Abdullahi, wanda zai gabatar da shirin. Yusuf, bismillah.
Abinda yake tafa da mu a yau kamar yadda ku riga ku sani shine zamu tantauna a wannan shiri na musamman akan matsalar tsaro da ta shafi Niger da wasu kasashe makwabta. Sanin kowa ne cewa matsalar tsaron nan a yau ta fi cinye kowa tuwo a ƙwarya, a bisa la'akari da irin dimbin matsaloli na daban da ita matsalar tsaron ta haddasa, asarar rayuka, rashin kwanciyar hankali, 'yan gudun hijira, ilimi ya taɓu, babu kiwon lafiya, baka isa baka je nan, baka isa baka kwanta lafiya, washe gari ka tashi lafiya, ana cikin yanayin ɗarɗar. To saboda haka za mu diba cikin wannan shiri mu gani wai shin menene mafarin wannan yanayi da muka shiga cikinsa a yau. Sannan idan za ka yi akwai daga cikinku waɗanda suke da masaniya dangane da irin illolin da wannan al'amari ya haddasa a wuraren da ake cikin wannan hali, sannan waɗanne shawarwari za a bayar don ganin an magance wannan matsala. Saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba, ina ga kafin chief ya fara magana za mu ba jama'a dama kowa ya gabatar da kansa.
Ni tunana kamar da an ka sani dai da kwatar Malam Hassan, malam na yi fannin shari'a, karatu shari'a duruwa islamiki a fannin dokokin islama.
Assalamu alaikum. Ni sunana Alhaji Salisu Ahmadu, ina daga cikin ɗaya 'yan kungiyar hula na Niger.
Barka da wannan lokaci. Mustapha Kadi a sunana, ni ne darakta na wannan hukuma mashiga tsakani a jamhuriyar Niger. Mahallo ma ina cikin kungiyoyi masu kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar Niger. Barka da zuwa Alhaji Aliyu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Alkasim Abdurrahman, don ku ni a ma'aikacin agaji ne na ƙasa da ƙasa, kuma na karanta kimiyyar siyasa ne. To muna maka barka da zuwa.
Ni sunana Alhaji Idiyawu, ni dan hore hula ne, kuma muna ma baƙon namu barka da zuwa.
Assalamu alaikum. Ni sunana Rakiya Mai Nasara, ma'aikaciya ONG FAD Farm Action and Development.
Sunana Lauli Talha, shugaban kungiya wadda ake ce ma IJPA, kungiya ta matasa domin kare haƙƙin ɗan adam da dokoki na ƙasa, domin ganin matasa sun ba da gudunmuwa ingantata don ci gaban ƙasansu.
Assalamu alaikum. Ni sunana Abdulmumin Usman Agga Mubarak, wato ni a halin yanzu ina zaman tsohon ɗan majalisa kuma jami'i ne na kungiya na jam'iyyar ta PNDS Tarayya.
Assalamu alaikum. Ni sunana Falmata Muktar Kaya, shugaban kungiyar nan ta matasa, wato kungiyar Farhullah, kuma maga takarda kungiya 'yan jaridu masu amfani da yaren Niger.
Sunana Mamman Jaharu, ɗan jarida ne kuma shugaban kungiya da ake ce ma Onimet Observatoire de Media Politique et la Deontologie, wato kungiya ta 'yan jarida mai zuba ido a ganin abin da 'yan jarida suke wallafawa ya tafi da daidai da doka, yanda dokokin aikin jarida suka ce a yi shi.
Assalamu alaikum. Ku ne Jallo Abubakar, shugaban kungiya, wani kungiya da aka kama sayanse, kungiya ne na macaya na arokin Kilabiri.
Assalamu alaikum. Sunana Nasir Abubakar, cikin kungiya ta matasa nake, Kose National Lajinus kenan.
Assalamu alaikum. Sunana Bana Ibrahim, ni dan siyasa ne kuma ina cikin da ke sa ido bisa da ake tafiyar da jagorancin ƙasa, transparency da ethic cikin governance, insha Allah.
Sunana Alhaji Dauda Tankama, ina mataimakin wata kungiyar ake ce ma Kadet, haɗaɗɗen kungiyoyi ne na Horahulla wanda ake ce ma Kadet, yana mataimakin shugabanta. Kuma Alhaji Aliyu, muna maka barka da zuwa.
Yawwa, to madallah, sannunku da zuwa. Akwai waɗanda ya kamata su shigo su ma cikin shirin, to sun bayyana cewa suna kan hanya. Kenan muna fata Allah ya kasu lafiya.
Ai, ina jin ko da wannan ma sai da wannan. Kuma mai amfani da shi. To muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu dama muka sake hallara a wannan ɗaki, wanda ina jin karbu na ƙarshe da su Alhaji Mustapha suka halarci taron da muka yi na shekarar 2017 yau a tashi, a kwana a tashi, gashi wajen shekaru biyar ko biyar. Da haka shekarunmu suna ta tafiya, Allah ya sa mu cika da imani. Kamar yadda sai ya yi bayani, duk lokacin da muka samu dama muka zo Nijar, muka so mu haɗu da mutane. Ni abin da nake so game da Nijar, yanzu ga kunan duk ba ku kai mutum 20 ba, amma ƙungiyoyin da kuke wakilta masu ɗimbin yawa ne na mutane. Wannan abu yana burge da ƙwarai da gaske. Tsarin yin ƙungiya mai wakiltar jarida, mai wakiltar mata, mai wakiltar malamai, mai wakiltar Fulani, mai wakiltar wannan da wancan. Saboda haka duk sanda muka samu mutum ɗaya nan, kamar mun samu ƙungiyar baki ɗaya ne. Nijar tana makwataka da wajen ƙasashe guda shida, wanda wannan ƙasashen kowace tana da matsalar kanta. Najeriya ce, Chad ce, Mali ce, Algeria ce, Libya ce, Mali ce, ko Burkina Faso ce. Duk wanda ka taba cikin wannan ƙasashen tana fama da matsaloli. To ko tun da Nijar tana makwataka da su, an ce zama da madaukin kanwa. To dukkan Nijar ya fari saboda wannan makwataka da take da ƙasashen da ke fama da masifun tashi-tashi hankula. Kuma yanzu saboda yadda abubuwa suke faruwa, kamar yadda kuka sani, tsallakawa tsakanin iyakokinmu don Afirka dai kamar ma abin wasan yara ne. Wani wuri ma igiya ce kawai, wai ita ce iyaka. In ka zo sai a aje ta ƙasa ta wuce. So saboda haka zirga-zirga tsakanin mutane akwai ta alheri, akwai da ba ta alheri ba. Babban makasudin da za mu yi ne shi ne mu ilmantar da juna, domin kowanne daga cikin ku akwai abin da ya sani wanda ni ban sani ba, na kusa da shi bai sani ba, shi kuma akwai wanda wannan na kusa da shi ko na kusa da ita ya sani wanda bai sani ba. Abu ne da yake ci wannan tuwa a ƙwarya dukkaninmu, kuma ya dame mu fi sabilillahi. So kamar yadda na ce, muna so mu ilmantar da juna ta wannan hanya, kuma wannan abubuwan da muke ɗauka tun da rediyo da talabijin muke aiki da yanar gizo, abu ne da za mu ɗebo maganganunku mu saka duniya su ji. So abin da nake so mu yi shi ne, na farko mu gane shin tashi-tashin hankulan nan, idan muka tuna baya yadda muke zaune a ƙasashen nan namu na Afirka, babu su tashi-tashin hankulan nan, ya aka yi muka waye gari da su, me ya janyo su, kafin mu je ga magungunan nan nasu, waɗanne ƙungiyoyi ne suke janyo mana waɗannan tashi-tashin hankulan? Shin tashi-tashin hankulan nan suna da wata nasaba ko tasiri ko alaƙa da halin da mutanenmu suke zaune a ciki? Addini ne? Siyasa ce? Talauci ne? Menene? Zan so kware ni zan zauna ni aiki na nan, zauna in kashe kunne in sha daɗin labaran da zan ji daga wurin, da bayanai za su fito daga wurin ku, kuma wanda na tabbata kashinta mutane za su amfana daga wannan bayanai din. Kuma za mu zauna, ba lalle ba ne abin da wani ya ce wani ya daɗe shi, kowa na da ra'ayinsa, kuma daɗin demokarasi kenan. Kowa na da ƴancin faɗa albarkacin baki, kuma yana da ƴancin sanin abin da yake so ya sani, ya yarda da abin da yake so ya yarda, ya yi amana da abin da yake so ya amana da shi. Amma ba daidai ba ne ra'ayi su daidai, shi yasa ake siyasa. Kuma Allah dai da ya mu bai ba daidai ɗaya ba, so wannan abu karɓaɓɓe ne. So ba tare da ɓata lokaci ba, kamar yadda muka fara gabatar da kanmu, duk wanda ya zo ya magana aƙalla dai a mintoci na farko zai fara da cewa ni ne, wane, ko ni ce, wance, a gina a sake gabatar da ƙungiya, sannan ka fara faɗin ra'ayinka. Can zuwa gaba bayan mun saba da sunayen juna, ba lallai sai an sake maimaita suna da sunan ƙungiyoyi ba. Amma a na farko-farkon nan don mu saba da juna, don ko an tashi daga nan, ni ina son an haɗu can gaba, a ce ai wane ne, mun haɗu da wane, mun san juna yanzu, zumunta ta shiga kenan. To saboda haka sirri sai ka zo ka karɓi turin magana. Ni tambayar da nake so ku fara da ita shi ne, waɗanne irin tashi-tashin hankula Nijar take fama da su a ra'ayinku? tashin hankali ya sha bamban a wurin ku wani irin tashin hankali ne sannan waɗanne wurare ne abu mun san wurare kuma su tilajiri su ji da sauransu muna ji labari amma ba su kaɗai suke fama da wannan tashin hankulin ba kuma ku ko da ce su kaɗai ne wani yana da dan uwa ko makwabci ko wani wanda abin ya shafa to fara da gane shin me ne nau'in tashin hankulin da mu a tamu fahimta ne da kike fama da shi na ya fara da
kuwa wanda yake fara yawa to bismillah malam sai a dan takaita
na gode na farko dai kamar da nace ma sunana da Dr. Hassan malam na yi fannin karatun shari'a na dokokin islama abun da ya ja mana bakin jini iyakokin da ka faɗi dukkan waɗanda ga mana fitina dukkan su in ma sun samu kyanin jar daga kasar waje sun ka shigo sun ka same su amma ba daga nan an ka kirkira su ba na farko muke son mutane su san da wannan tsakon saboda ba mu da mita guda wanda kyan ta'adda sun ka kama a Niger ba mu da shi kana ji ko duk waɗanda ga zakkuwa daga bakin iyaka ke suka shigo muna har sun ka kasance suna ilmantar da al'ummarmu shiga cikin abubuwan da ya lalace ka yi magana akan addini ko kuma siyasa addini kashi biyu yake akwai addini mai aiki da doka da oda wanda babu umarnin da zai nuna mana ta'addanci akwai siyasa wadda ga aiki da doka da oda wadda babu duk duniya inda za a yi ta a ce an yi ta'addanci amma akwai kasuwanci wanda doka ta yarda da shi bisa doka da oda bai yarda da ka zo kai kasuwanci na doka ba ta wannan sata ce ba addini ba ne barayi ne waɗanda sun haɗa kai tare da waɗansu al'umma shi ake kira tijaratul mufassidun kamar mugun kasuwanci wanda doka ba ta yarda ma ka yi shi ba neman kuɗi ne babu wani addini duk wanda ce ma addini na ya faɗe shi don mun karanci dokokin addini daga sama har ƙasa mun karanci furkoki kusa da fiye da dubu ma kenan dukkansu babu wanda ga umarni haka amma in ka komo ƙasa akwai illar siyasa nan mutanen ba su rinci siyasa ba lokacin da ka zamo wani Alhaji Ali ya zan shugaba kokarin ne kai in mishi sharin da in za a zabe na bi ka a zabe shi wannan ba a sha ba a rasa siyasa ce amma da ya zama Niger nan babu dan ta'adda waɗanda ya kace ma gashi da sunan Niger a duniya an san shi kenan mu muna ganin an kawo muna abin ne abin da nake fatan kuma ɗan Niger su tashi su yi tsaye su keci ƙasarsu kamar yadda muka tabbata ba a rika ƙasar Niger ba ba fa ƙaramin aiki ba ne kuma ɗan ta'addan nan tare da mu su a bisa binciken da mun kai ka gane ko tare da mu ake zakkuwa su ga zakkuwa in sun zo sata su komo cikin gari ba wai kan ne gari su daji a lokacin da za a tafiya sai a koma a kukkuɗa mu kowa su gama daji saboda muna tare da harkar hukuma kuma mun san da waɗansu abubuwa
sunana Malam Mustafa Kadi ilin hukuma mashiga tsakani kuma ni kan kaina cikin kungiyar farfulla nake masu dama a shamfure ne ko tashin hankali hawa-hawa ne kuna iya samun tashin hankali ko tsakanin miji da mace akwai tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya tsakanin makiyaya da makiyaya manoma akwai tashin hankali har tsakanin kungiyoyin kwadugo da gwamnati akwai tashin hankali domin arzikin ƙasa akwai waɗanda suke ta wannan arziki namu ne waɗanda suke a na ƙasa ne akwai tashin hankali domin zamantakeya ko tsakanin wane da wane zaman wuri zaman gida zaman daji zaman noma rishin gona rishin gida yana ka tashin a yau idan muka roki bangare na farko na cewa ka tashin hankali tsakanin ƴan Niger da ƴan Niger a duk sahiya hukumar mu tana samun al'umma waɗanda suke zauwa suna kawo kukansu domin a wanke musu da hawaye mafi yawa tsakanin al'umma da gwamnati domin ana ganin waɗansu dokoki ba aiki da su wanda ya kamata waɗansu ana taka dokokinsu ana taka hakkinsu sai su gwaji hawa nunnin ba su shi daɗi ba su ma su ce wannan abin ba su amince ta a yau muka kai inda tashin hankali ya sanya 'yan ƙasa suna ɗaukowar hawa makami cewa da bindigogi
a nan za mu dakata a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dora yanzu a madadin shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto da Yusuf Abdullahi wanda ya gabatar da shirin ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya
to
zuwa gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar Binni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
A yau shirin rayuwar birnin ya garzaya ne a anguwar Asokoro, inda muka zo zauren wata mata inda take mini goodness fruit, wata mata da take saida lemu da abarba da su kankana, amma na tafi na zamani ne wanda in ka siya sai a nika maka shi. Gata nan bar mu zanta da ita. Ko zaki bani dan takaitaccen labari akan kanki?
Assalamu alaikum, sunana goodness my goodness fruit juice salad and ba. Muna kan markade su fruit duk yanda abin da ya kasance fruit muna markade su, kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kan sha.
To kuma ke daga wace gari, yar asalin wace jiha ce a Najeriya?
Niyar Plateau ce.
Jihar Plateau? A ina jihar Plateau?
Niyar Lantan ce.
Ganin cewa kaman tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari?
Shekara na 6 yanzu da wannan business.
Shekaran ki 6? Shin kin yi karatun boko?
Na yi karatun boko.
Kamar zuwa wani mataki kika yi na karatun boko?
Na kare secondary school ne kawai, amma na yi karatu akan fruit sosai, kuma na je course na shi, na san fruit in and out, me yake ci, wanda ba kyau, wanda ba kyau a hada, da wanda kuma yana da kyau a hada, ibada amfani a cikin jiki, duka na karanta su.
Kuma me ya baki sha'awa shiga wannan sana'a?
Domin na gan shi yana da kyau, kuma yana da kyau a jiki, kuma yana da amfani sosai. Shine na shiga business din. Wannan business ko kade ba, muna so mu ga lafiyar mutane, kuma yanda mutane da yawa suna so su ci ba su san yanda suke ba, suna zuwa muna koya musu.
To menene ba ki sha'awan zuwa garin Abuja ki yi wannan kasuwanci da kike yi? Kika bar challantan kika taho nan Abuja?
Zuwa na Abuja ba don business din ba. Na zo ni ina zama Abuja, amma nan aka koya min aikin, shine nan zauna nan nayi, amma da lokaci za mu kai shi Atlanta.
Eh, to wasu sai su ga cewa kaman kika duba rayuwar Abuja, za a ce rayuwa ce mai tsada, akwai wahala. Kaman wasu ne sai ce me yasa baki zauna a Atlanta din, baki yi wannan sana'a, ko kina ga anan yafi miki?
Gaskiya a Najeriya yanzu ga baki da abubuwan kasuwan ba su da sauki, muna da yi ne kawai Allah dai zai taimake mu. Da ba haka ba, amma yanzu dai abubuwan da da muna yin shi akan 1000, yanzu ana neman 10,000 ne kan mu kai su da su, so ba sauki kuma ba yanda muka iya.
To yanzu kaman a ce jarin ki haka na wannan kasuwanci kaman ya kai nawa?
Kaman wannan jarin na duka hada da machine din, ba wai wannan kudin mai yawa ba, amma na da 3.5 million ne na fara.
To kaman a rana kina yin kaman ciniki nawa haka?
To da kam a rana muka yi 70,050, amma yanzu muna da lallaba ne 25, 30, 40, ya depend yanda muka samu. Amma mun samu aiki, mu fita mu je waje mu yi aiki, ko mun samu masu zuwa koyan karatu, shine muke samu up to 150, 200.
To Abuja zaki ga wani gari ne mai tsadar rayuwa, kaman zaki ga kudin sufuri na mota da kuma haya, kaman a wani guri kike zama a Abuja?
Na zama a Jikwe.
A anguwar Jikwe?
Yes, a Jikwe first street. Ma haya akwai dan sauki, wahalar mota ne yanzu daga Jikwe da muna shiga naira 100, yanzu muna kashe 500, tafiya da dawowa 1,000.
To kaman yanzu kina biyan kudin haya kaman kowane wata kaman nawa?
Kowane wata yanzu da a shekara dai muna biyan 150,000, a anguwan da yana nan dan daidai masu dan saukin gida 150,000 to 250,000. Yeah, depend on the flat.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa muni lafiya.
To a gaida Malam Sale. Ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.